This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan kun wani lafiya. Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 15 ga watan Janairu na shekarar 2025. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, da sanyin safe yau Laraba, hukumomin kasar Koriya ta Kudu sun tsare tsigaggen shugaban kasar Yoon Suk-yeol, kamar yadda kwamitin da ke bincikensa na kasar ya sanar. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗi yau Laraba cewa an samu bullar cutar da ake kira da cutar Marburg ce, da ta halaka mutum 8 a wani yanki na arewacin Tanzania. Haka kuma za a yi cewa jama'a yammacin kasar Ukraine sun faɗi yau Laraba cewa wani harin makami mai linzami na Rasha ya afka kan wasu gine-gine masu muhimmanci a yankin Lviv.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa tun bayan da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya sanya hannu akan dokar aikin soja mai lamba 26 wadda ta haramtawa dakarun kasar jerin wasu abubuwa, ciki har da luwaɗi da maɗugo da kuma shiga ƙungiyoyin asiri, masana ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu.
Abin da suka duba na ɗaya dai ba a shiga haƙƙinsu ba. Ma'ana dama mu a ƙasarmu ta Najeriya akwai dokar da ta hana irin wannan. Na ɗaya luwaɗi, maɗugo da sauransu, kuma magana cewa wai za ka aikai aure jinsi ɗaya.
Barista Yakubu Salabawa kenan, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa ma'aikatar ministan tsaron Niger ta rattaba hannu akan wata yarjejeniya da kamfanin man kasar China na WAPCO don magance duk wani cikas da ake fuskanta a ayyukan jigilar ɗanyen mai daga jamhuriyar ta Niger zuwa waje. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma Zainab Babaji za ta gabatar da shirin zamantakewa wanda ya leƙa jihar Difa a jamhuriyar Niger, inda ya duba matsalar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi a tsakanin 'ya'ya mata. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Da sanyin safe yau Laraba, hukumomin kasar Koriya ta Kudu sun tsare tsigaggen shugaban kasar Yoon Suk-yeol, kamar yadda kwamitin da ke bincikarsa na kasar ya sanar, bayan kwashe sa'o'i 5 a harabar gidansa da ke kan tsauni mai cike da tsaro a birnin Seoul. Ayar motocin Yoon sun isa ofishin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa, inda aka yi masa tambayoyi a wani binciken cin amanar ƙasa da ya shafi ayyana dokar ta ɓaci ta soja a watan da ya gabata. Daga bisani an kai shi wani wuri da aka tsare shi a kusa da babban birnin ƙasar. Yanzu haka dai hukumi na da sa'o'i 48 kafin su yanke shawarar ko za su gabatar da sammacin kama shi ko kuma a saki Yoon, wanda aka tsare shi ne karan farko da aka kama shugaban Koriya ta Kudu mai ci da aka tsare a hannun 'yan sanda. Makonni da dama ne dai Yoon ke tsare a gidansa na shugaban ƙasa, wanda ke kewaye da waya kuma da shingen motocin bas da aka cika makil da wasu sauran motoci. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗi yau Laraba cewa an samu ɓullar cutar da ake kira cutar Marburg ce, da ta halaka mutum 8 a wani yanki mai nisa na arewacin ƙasar Tanzania. Shugaban hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa cikin wata sanarwa da aka fitar cewa suna sane da mutum 8 waɗanda suka kamu da cutar zuwa yanzu, ciki har da mutum 8 da suka mutu. Suna sa ran ƙarin waɗanda za su kamu da cutar cikin kwanaki masu zuwa, yayin da ake ci gaba da sa ido kan cutar. Kamar cutar Ebola, ƙwayar cutar Marburg ta samo asali daga jemagu, kama wato tana yaduwa tsakanin mutane ta hanyar wato kusanta da ruwan jiki da mutane da suka kamu da cutar ko kuma wurare kamar zanen gado da sauransu. An kai wani samaman haɗin gwiwa tsakanin rundunar 'yan sandan jihar Bauchi da kuma jami'an Hizba a gidan wani malamin addini mai suna Malam Kawo, da ke gudanar da wani gidan da yake ikirarin cewa cibiyar gyara tarbiyyar kangararrun yara ne da masu shaye-shaye. A shirye da muryar Amurka, Barista Aminu Balaraba Isa, babban kwamishina a hukumar Hizba, ya bayyana dalilin kai su maman a gidan Malam Kawu da kuma kama shi da yaran da suke gidan.
Wannan gida da yanzu muka je aka yi wannan sumame, gida ne wanda korafe-korafe yawa na al'umma na abubuwa da ake aikatawa na abubuwan da basu dace ba a wannan gida. Maimakon iyaye sun dauki su, yaran su sun kai su saboda shaye-shaye, saboda dauke-dauke a gida, sai zama wani abu kuma yaran suke da koya a wannan waje wanda fiye da abubuwan da suka saba a gidajen su. Karamin misali, akwai farko da muka kai ziyara gidan, mun ga an cakuɗa ƙananun yara da yara balagagu, ba kuma yara balagagu kaɗai ba, har da wasu zaka samu ba 'yan ƙasashen Najeriya bane, kamar Cameroon da Cote d'Ivoire da Niger da Ghana da wasu ƙasashe, duka an ɗauko su an zo an cakuɗa su da ƙananun yaran mu wanda ba su ci wuce shekara 10-15 ba, wanda wasu da yawansu mun ɗauke su mun kai su har asibiti, wanda likitoci sun tabbatar an lalata da su da abubuwa da marasa daɗi wanda muka samu a wannan gida. Kuma wannan gida a takaice gida ne wanda yake da hatsari ma security jihar Bauchi, kamar yadda na faɗi akwai 'yan ƙasashen waje wanda suka aikata manyan laifuffuka a wasu wajaje, amma an zo an ɓoye su a wannan gida ɗin. Muka samu sahalewa na zuwa a kwashe waɗannan yaran, kamar yadda yanzu muka je muka kwaso su, za mu nemi iyayensu mu maida su. Shi kuma abubuwan da ake zargi a kansa, idan ya tabbata al'umman jihar Bauchi za su ga yadda doka za ta yi aiki a kan waɗannan abubuwa da ake zarge-zarge a kan shi wannan mai wannan gida Malam Kawu.
To, an jima kaɗan, Sir Fili zai dawo da ƙarashin labaran duniya, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Tun dai bayan da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya sanya hannu a kan dokar aikin soja mai lamba 26 wadda ta haramtawa dakarun ƙasar jerin wasu abubuwa, batun ke jan hankali a ƙasar. Masana harkar shari'a da masu sharhi kan lamuran yau da kullum sun tofa albarkacin bakinsu game da tanade-tanaden kundin tsarin mulki da kuma haƙoƙin bil'adama. Daga Abuja ga rahoton da wakilin muryar Amurka Hassan Maina kaina ya aiko mana.
Dokar soji sashi na 26 da aka yi wa gyaran fuska, dokar kuma da ke ci gaba da ƙara jan hankali. Dokar dai ta haramta wa sojojin Najeriya aikata luwaɗi, maɗigo, auren jinsi da duk wani nau'i irin na 'yan daudu. Dokar kazalika ta haramta wa sojojin yin zane a jiki, wato tattoo, ko jami'i ya sanya suturar da ba na jinsinsa ba ne, ko yin yanayi irin na mata maza, shiga ƙungiyoyin matsafa ko kuma harkoki irin na siyasa. A cewar mai fafutukar kare 'yancin ɗan adam Barista Deji Adeyanju, na ganin wannan gaba kan ba su da ja a kan wannan tsari.
To, ai, in kuma dokan ƙasa ya haramta abin, mai kuma wani zai iya ce a kan shi? Tunda maganan doka yake magana, tunda magana fi sabilillah ne, saboda duk abubuwan da muke yi, tabbas mun san cewa mutane suna da daman yin abubuwan da ya shafe su da kuma neman kansu 'yanci, amma ai duk wani 'yancin da zaka nema ne bisa ga dokan ƙasa. Tunda dokan ƙasa ta hana abin da dokar ƙasa ta ce, doka ƙasa ta haramta irin wannan rayukan.
To, sai dai kuma ga fitaccen lauyan tsarin mulki mai kare haƙƙin bil'adama Barista Yakubu Salibawa da ke goyon bayan wannan kunshin doka, amma duk da haka ya ce akwai inda dokar ta ci karo da 'yancin ɗan adam.
To, Hajji Hassan, abin da ke so ka duba na ɗaya dai da farko ba a shiga haƙƙinsu ba. Ma'ana, dama mu a ƙasarmu ta Najeriya akwai dokar da ta hana irin wannan. Na ɗaya, luwaɗi, maɗigo da sauransu, kuma magana cewa wai za ka aikai aure jinsi ɗaya, same-sex marriage. Already muna da doka da ta hana wannan.
Me suke magana a kai? Dan suka ce cross-gender dressing, to ai shi wannan is not definitive, it's relative. Me suke magana a kai? Amma kuma da abin da ya shafi wannan kuma ya shiga wani abu daban. Wani ya ce zai zato ba doka da ta hana wannan. Wani zai kan decide ce zai yi din ba doka da ta hana shi a da zana wani abu a cikin can ya so ya tafi. Kuma na da maganan cross-gender dressing, an shi ma ya kamata me suke magana a kai? Eh, zai defining is cross-gender. Da amurci wani ya yi sa kaya an gane me suke magana.
To, kome masana tsaro ke cewa akan haka? Dr. Kabiru Adamu shi ke zama shugaban kamfanin tsaro na Beacon Intel.
Ba na mu fahimta da tunani dukkan waɗannan abubuwan da abin da ya kama da shi luwaɗi, maɗigo, irin tatu-tatu, waɗannan maki-maki da ake sakawa, zane da sauransu na jiki, to ba su da wani kai tsaye wanda za a ce za su shafi aikin soja. To, amma da yake al'adar ƙasa da kuma addininmu a Najeriya, Musulunci da Christianity, ba su amince da waɗannan ɗin ba, to ka ga ita rundunar sojan Najeriya ta yi ƙoƙari ta saka waɗannan a cikin shi wannan kundi na aiki, service handbook kenan, na soja kuma don gudun abin da zai iya biyo ba in aka bar irin wayannan din zai iya karo da buran kawuna a cikin bangarori da runduna na sojan Najeriya din wanda kuma zai iya shafar misali yadda yake aiki mai
kokarin da muka yi domin jin bangaren sojan Najeriya abin ya ci tura Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina to shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniya
Jami'ai a yammacin kasar Ukraine sun faɗi yau Laraba cewa wani harin makami mai linzami na Russia ya afka kan wasu gine-gine masu muhimmanci a yankin Lviv wani bangare na jerin hare-haren shugaba Vladimir Zelensky ya ce sun hada da makamai masu linzami 40 da jirage marasa matuka 70 Zelensky ya ce hare-haren da Russia ta kai sun hada da kan cibiyar iskar da makamashi da ke kula da rayuwar al'umma. Ya ce ya gode wa sojojin tsaron sararin samaniya dukkan sassan da ke tsare su. Ya kuma ce sun yi nasarar kula da kare makamashinsu. Duk da haka, dole ne su ci gaba da ƙarfafa ƙarfin gwiwa a sararin samaniyar Ukraine. Ya ce alƙawuran da abokan ƙasashe suka yi a tsaron NATO, wato a taron NATO a Washington, kuma har yanzu akwai sauran tallafi da ba a cika ba.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. La'akari da irin illolin da 'yan ta'adda ke wa bututun man fetur a jamhuriyar Nijar, ma'aikatar ministan tsaron kasar ta rattaba hannu akan wata yarjejeniya da reshen kamfanin man kasar China na WAPCO da ke Nijar da nufin magance duk wani cikas da ake fuskanta a wurin ayyukan jigilar danyen mai daga jamhuriyar Nijar zuwa waje. Dama dai akwai yarjejeniyar harkar sayan danyen man fetur da jigilar sa har bakin tekun kasar Benin ta tsakanin kasashen biyu. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Jamhuriyar Niger ta hanyar ma'aikatar ministan tsaro na kasar da General Brigadier Sani Kashema ga takardar wannan ofishin ya wakilta da wakilan kamfanin WAPCO Niger West African Oil Pipeline Company sorata ba hannu domin bada tsaro irin na ko a yi rai ko a mutu a kayan aikin haƙuwa sarrafawa da majigilar man fetur na Jamhuriyar Niger da bututun man kasar da tsawonsa ya kai sama da kilomita 2000 zuwa kasar Benin. Malam Siraji Sani mai kaset mai nazarin lamurran kasa da kasa ne a jamhuriyar Nijar.
Kusa ba kusa ba idan China ta kama China ta yi nisa game da kansa ma China ta yi nisa game da tsaro saboda mi suna da kayayyaki na technology wanda ke iya ganin mutum kake zo ga abu sai mu ce maka kaga alhamdulillah idan China ta kama in Allah ya so Nijar kullu za ta biya kuɗin samu ko in ce ta biya saboda duk wani mugu wanda zai zakuwa daga nesa shebanna daga nesa China za ta iya gani zan za ta iya kawa abuwa wanda za su kawo irin su kumbo irin sawansu wanda dan ta da yazo cikin ana ganin shi ainihi a sa dogon ko wani abu shi wace shi kaga sai mu ce wannan ba kamin tunani bane gwamnatin Nijar kuma haka ake so ko wace kasa in za ta goye zam in za ku ga taba rejejeniya ta kasuwanci da to ku sa rejejeniya hada ta tsaro
wannan yarjejeniyar tana la'akari da hare-haren da ake kai bututun man kasar inda kuwa karshen makon jiya waɗansu 'yan ta'adda sun kai masa hari a yankin Yayemun Tseka kamin su arce zuwa tarayyar Najeriya baya ga a farkon watan Disamba shekarar ta gabata jami'an tsaro guda uku na kasar Benin daga cikin masu kula da bututun man suka hallaka hannuwan 'yan ta'adda wajajen garin Malaville shin Menene amfanin wannan yarjejeniyar ga kasashen Niger da China ita ce tambayar da Nima Mamman Sani mai nazarin lamurran tsaro a Niger.
Amfani na harko ga kasar Niger shine wannan hasashen da bankin duniya ya kaga zai tabbata lalle haka nan ne adadin man da ake hiddowa za a rinka hiddo shi sannan kuma zai kai da kasa ya zama to an samu tsaro ga kasa kwa wannan duk hare-harekin da ake kokarin yi kaga ba za a samu ayi su ba to na biyu abin da shahi ita kuma kasar China ita ma da yake ta yi financing kudin ta a cikin kuwan ita ce ta sa kudi ta yi komi-komi kenan kaga ita yanzu kamar za ta kare muradun ta na abubuwan da kudin da ta sa a cikin harkar man kuma kaga kenan abin da za ta samu a hakokin da shi ne za ta samu ta da kudin ta kuma da adadin lokacin da yarjejeniyar ta aje idan haka duka alfanu ne ga 'yan kasa da kasa da kuma kasar China.
Kasar China za ta taimakawa da jirage marasa matuƙa ko drone da kumbo da ma taurarin dan adam masu hango makiya daga nesa domin kare wannan bututun na jamhuriyar Nijar duk da yake yarjejeniyar bata fayyace saddabarun tsaron da kasashen biyu za su yi aiki da su ba wajen kare muradunsu na harkar man fetur a kasar ta jamhuriyar Niger ba. Kasancewa a yankin yayi mun tsaika ne ɗan ta'adda ke damuwar bututun man na Niger a baya-bayan nan. Shi ya sani tambaye Abdulrahman Idrisa Kaɗo soja tsohon sojan kasar akan menene ya sa ɗan ta'addar damuwar wannan yankin.
Da yake faruwa wannan yanki tsakanin mun tsaika tun da ka san iyakoki addakwai nan. Saboda iyaka addakwai da Najeriya kuma ‘yan ka ɗauki wancan ɓangare inda suke hito akwai inda hanya wadda suke hito ta iyaka da Mali. Kuma wannan yanki kamar yanki ne wanda can in sun ka sha wuta an ka ba su wuta da can to mahukarsu su bi wannan yanki su tsallaka su yi Najeriya tun da nan ne hedikwatarsu. Nan ne cibiyarsu take su ‘yan ta’adda. To kuma akwai ‘yan ta’adda na Najeriya ko su waɗanda suke leƙo wannan yanki. To kashi abin da ya sa wannan yanki yake da matsala bangaren tsaro.
Wannan yarjejeniyar tsakanin China da jamhuriyar Niger za ta kawo ƙarshen har-haren da ake kawo kayayyakin ayyukan fetur a jamhuriyar ta Niger tare da kare muradun ƙasashen guda biyu a wannan fanni a ƙasar. Haruna Mamman, bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Haruna Mamman bako. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraronmu barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a zauren zamantakewa. Shirin zamantakewa na tattaunawa ne kan matsalolin da suka shafi al'umma da kuma nemo hanyoyin warware su ba tare da la'akari da bambancin addini, kabila, jinsi ko siyasa ba domin samar da zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji.
Shirin zamantakewa ne.
A yau shirin zamantakewa ya nausa zuwa jihar Difa a jamhuriyar Niger ne domin duba matsalar shaye-shayen miyagun kwayoyi da iya mata suka fada yi gadan-gadan. Shaye-shayen miyagun kwayoyi ya kasance babbar matsala ba ma a nahiyar Afirka kaɗai ba har ma a duniya baki ɗaya. A cikin 'yan shekarun nan jihar Difa na jamhuriyar Niger ta fuskanci kwararowar al'umma wanda waɗansu al'umman jihar suka ce ya ƙara ta'azzara matsalar shaye-shaye musamman a tsakanin 'ya'ya mata. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Difa na jamhuriyar ta Niger, Haru Sulai Rashidu, ya yi mana nazari kan matsalar inda ya fara da tambayar Malam Hassan Yakuba ko me ya sanya ɗiya mata suka shiga harkar shaye-shaye.
Tun daga 2010 zawa yanzu akwai canjin yanayi. Shi kuma canjin yanayin nan abu ne wanda ya kawo yawan al'umma na wata ƙasa da suka shigo. Kuma cikin tahowar nan da yawan al'umma suka yi akwai aƙidu wanda mazamna garin Difa ba su da ita. A Difa an sha maɗi mutane ciki, a Difa an sha ɓata ɗiyan mutane, a Difa an sha sata, an sha yin ƙwace, a Difa za a hidda maka wuƙa a ƙwace masa kwas, a Difa za a hidda maka wuƙa a ƙwace masa dula. Allah da ya ba mu ɗiya ya ba mu sandar kiwo ita ce ka sa ɗanka makaranta ta boko, ka sa ɗanka arabiya, ka koya mishi addini, duk wani abu na tarbiyya ka koya mishi. Mun saki ɗiyanmu ne yau kamar awaki. Akuya ta haita bace in je neman ta amma ɗana yau ta banna zuwa neman shi. Wannan gaskiya ne. Za ka tara mata suna shan sigari suna shan shisha. Da in ka ga mace tana shan taba ta yawon duniyanta ne ita mahallika ta ake ku ga wata mata nan tana shan taba. To yanzu ha 'yan mata da yara ƙanana suna gohe ka tara yaro a shi huɗu a layi yana kuka uwa tana can tana iskanci. Kuma sai ka tara gurbi na 'yan mata babu ɗaya wanda za ka mata maganan Allah ko annabi ta tsaya ta saurare ka sai ta ce baba na yi garin gaba kai mata ka ta ishe ka.
A wasu lokacai masu shaye-shayen na ba da hujjojinsu na shiga wannan harka duk da shike sun san tasirinta bai kai ga barnarta ga lafiyarsu da zamantakewarsu ba. Aisha Abdullahi wata matashiya ce da ke harkar shan miyagun kwayoyi.
Duk mutum da kaga ya sa kansa cikin wanga hali na shaye-shaye. Na farko akwai tsangwaman 'yan uwa jama'a musulmi goma gaskiya. Na biyu akwai lalura da yake kanka wanda bisa ga gidanku abin har ya kai ga yahi karfinka a za ka shiga a cikin wani hali. Tunda yau a rayuwa babu mutum da ya ganka a cikin wani hali ya jawo ka jiki ya soka har ya hidda ka a cikin wannan halin babu, sai dai a kara tura ka a ciki. Tunda yau na ga wanga ida guduna, wancan yana guduna, wanga yana guduna, dole ne ina yin sha barasa ko sigari haka taba, gaskiya ina iya sha saboda samu sauki ga rayuwata. Ni kaina na sha, na san banni cikin masu hayaci, kuma in na sha ta sai in ji shi wanga abin da yake min raditi a cikin zuciyana, sai in ji ya zo min da sauki, saboda wani shayi ma in na sha shi sai in ji na manta da wasu abubuwa, amma in na zo cikin hayaci na duk abin da na manta da su kara dawo da su nike, sai abin ya kara ci mini rai, sai in ci gaba da kawai sha.
Ko Aisha ta fahimci shan miyagun kwayoyin na iya taba lafiyarta?
Dukkanin mutum da ya ce maka yau yana yin shaye-shaye yana taba kwakwalwa kenan, lahiya zai zama dole ne zai taba lahiya. Tunda yanzu shaye-shayen ya sa wani abin da karhi, wanda ya kai karhi na in yi ban isa in yi shi ba kuwa, gaskiya lumfashi na ma ne in nayi abin da yafi karhi na zai zo ga ina damuna, saboda fitar da lumfashi na ban ni jin ga dadi.
Malama Fatima Abubakar uwa ce da ke jin bacin rai saboda ƴaƴansu ke shiga shaye-shaye.
Abin nan dai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shaye-shaye ko ga namiji ina amfanin shi balle diya mace. Mace ke ce uwar al'umma, ke ce wanda ya kamata ki tashi ki tarbiyantar da yaranki zuwa gaba, kuma a same ki kina wannan abin. Su waɗannan wani zaka gani dama abin da yake kai shi je sashi, wani babu ne, wani kuma a gidan ne zaka ga uwayen ne za su tura su je su je su nemo abin da za a ci. Kenan din saboda haka a san yaron ka fa in ka tura shi baka san hannu waye zai ta ya fada ba. Baka sani ba fa a zamanin nan na yanzu da muke ciki.
Malamai musamman na addini suna da gagarumin rawa da za su taka wajen yin huduba da jan hankalin al'umma da hukumomi wajen daidaita tafarkin jama'a da kawo sauyi na ci gaba. Malam Abubakar Abdullahi ya ce matsalar shaye-shaye da tabuwaye al'umma harka ce da kowa ya kamata ya sanya hannu wajen kawo ƙarshen sa.
To wannan abu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasantuwar yauni ne wanda ya hau kan uwaye ina al'umma, ba hukuma ko mai kwanta kawai za a ce za zura mai danu ba. Tukushe ka babu wanga abu tun muna jin shi tsawon shekaru har gashi ya shigo cikin al'umma, kaji an ce diya mace tana tare da samari, tana shan taba, tana shan kwaya, tana shan shisha, tana zinaci batta kwana gidansu. Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya gaya mana cikin littafin shi mai albarka, ya ce ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ku wa'anda kuka yi imani ku kiyaye kanku da kuma iyalanku daga fadawa wuta. To ashe bayyayewa mace mutum ya kawo abincin da za a ci, ya kama gida ko nashi ko na haya, ya sa iyalan shi ciki, a ce kuma diyarsa bai bata tarbiya ba. Sannan kada malami ya doka diyar shi bata wannan abu, ya kalli cewa ai diyan wasu ne wanda ba malamai ba, diyan wasu ne wanda ba su da tarbiya, ta shafi diyar malami, domin za su kwatse a ikol, za su kwatse a kasuwa, za su kwatse a wajen biki, za su kwatse a ko'ina. Mace za ka ganta da wuka ta zalima mutum wuka ta ce ya bada salula, ta zalima mutum wuka ta ce ya bada kaza, ko ba ta yi wannan fashi da makamin ba cikin mutane. To in tana cikin harka falikin nan, dole za ta sa shi saurayin ya ji yusata, dole za ta sa saurayin ya tare hanya, dole za ta sa saurayin a dinga fataucin kwayoyi cikin al'umma.
Idan ba tsaro a yankinmu
hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu sun sanya matakai na yaki da shaye-shaye. Malam Jibrila Abubakar na ma'aikatar bada kariya wa mata da yara kanana ta jihar Difa a jamhuriyar ta Niger ya ce suna bin matakai na fahimtar matsalar da hanyoyin kawo ƙarshen sa.
Lalle wanga al'amarin shaye-shaye 'yan mata jihar Difa abu ne sabo abu wanda ya tada hankalin kowa. Mu a wajen mu ma'aikata mai kula da mata da yara tana da matakai da dama wanda yake kula da irin wanga 'yan mata masu shaye-shaye. Ma'aikatan mu suna zuwa anguwa ko ana zuwa cikin birane, wato in suka hadu da irin wanga 'yan mata suna zamnar da su, suna sauraron su menene damuwansu. To a wanga hirin tattauna da suke yi tsakani ma'aikatan namu yana ba su dama su gane wace hanya ce za a yi a wurwure wanga shashen. Kuma muka gano 'yan matan nan muna tura su a likita musamman ma wanda kwararru ne akan abin da ya shafi kwakwalwa, kuma su da psycholog wanda za mu tura su wajen su, su ma su ringa yin aikin nasu don saboda shaye-shaye yana afka akan kwakwalwa nasu don su samu hankalin su.
Malam Jibrila ya ce idan lamarin ya yi kamari, hukumomi na kama waɗanda ke yin shaye-shayen don hukunta su.
Akwai kuma kungiyoyi wanda suna kama mana wasu NGO na proje, kuma akwai kuma ‘yan mata masu shaye-shaye da wanda suke afka wasu abubuwa aikin asha wanda suke taka har dokan ƙasa. ‘Yan matan da suke taka irin wanga lalle jami'an tsaro ana kama su, kuma ana tura su a justice da a yi shari'a yadda ya kamata da gulgudun iyakan lahin da suka yi ana kama su.
Daga ƙarshe, ta yaya za a kawo ƙarshen shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da ‘yan mata ke yi? Aisha Abdullahi da ke shan ƙwayoyin ta ba da tata shawara.
Na farko, jama'a 10 su soka, su jawo su jikinsu, su kula da kai inda suke kula da nasu, su yi maka wazi inda suke yi da nasu. Kuma na biyu, gaskiya yau wayi gari a zamanto kai kana da jama'a bayanka, ba ka da ko sisi, ba kai wa kanka magani ba, ba kai wa ɗan uwanka magani ba, to shi ma fa akwai matsala. Shi ma waɗannan bangaren Allah yana taimaka a mutum, ana taimaka mishi, to zai iya fita a cikin wanga harka.
Su ma sauran masu ruwa da tsaki sun bayyana ra'ayoyinsu kan yadda matsalar shaye-shayen zai kawo.
Lalle tashi ya kamata mu yi saboda mu kare jikokinmu, mu kare ɗiyanmu, mu kare al'ummarmu daga wannan mummunar tarbiyya da ‘ya mata suka faɗa a wasu anguwanni cikin garin Difa. To wannan haƙƙi ne wanda ke bisa kan uwaye, domin su ne sun kai kusa da ita wannan ɗiya. Haƙƙi ne ga kan yayunta maza, haƙƙi ne ga kan makwabta, haƙƙi ne ga kan limamin anguwa, har zuwa ga mai gari, har zuwa ga sauran ma'aikata.
Mu ne uwaye a gaba, kenan mu ma kanmu karatun tanasu, a yi musu nasiha, malamai su tashi su kama mana su yi nasiha ga wannan yara. Kan bar ɗiyanmu su tai suna wahala, mu ce sai sun tai sun nema, shi ne yake kawo wannan shaye-shayen. Mace ita ce uwar al'umma, kenan bai kamata ba a ce zina, kuma haramun ne. Zina ko kusantanta, Allah ya ce ka a yi balle ma a ce a aikata ta. Su ma Allah ya shirye su, mu yi addu'a gaba ɗayanmu Allah ya shirye mu.
Na farko abin da za a yi, kafin gwamnati sa hannu, mu uwaye mu ɗauki mataki cikin yanayin tahiya da ake, tun da kiɗi fa ya sake rawa dole ta sake, tun da gwamnatin nan tahiya take daidai da abin da talaka suke so. Gwamnatin take yi, to dole fa talaka mu tashi mu tsaya, waɗannan mugayen ɗabi'un da suke yaɗuwa kan na ba su tardo su, mu sauri mu tare su.
Jama'a masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu dai a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Difa da ke jamhuriyar Nijar, Harusulai Rashidu, da dukkan waɗanda ya tattauna da su, sai kuma waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirye shirin na zamantakewa ke cewa mu huta lafiya.
Allahu zai kare mu bakida.
Madalla a gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice, maram da sanyin safe yau Laraba ne hukumomin kasar Koriya ta Kudu suka tsare tsiyage shugaban kasar Yoon Suk-yeol, kamar yadda kwamitin da ke bincikarsa na kasar ya sanar, bayan kwashe sa'o'i 5 a haraba gidansa da ke kan tsauni mai cike da tsaro a birnin Seoul. Ayar motocin Yoon sun isa ofishin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa, inda aka yi masa tambayoyi a wani binciken cin amanar ƙasa da ya shafi ayyana dokar ta ɓaci ta soji a watan da ya gabata. Daga bisani an kai shi wani wuri da aka tsare shi a kusa da babban birnin ƙasar. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗi yau Laraba cewa an samu ɓullar cutar da ake kira zaton cutar Marburg ce, da ta hallaka mutum 8 a wani yanki mai nisa na arewacin ƙasar Tanzania. Shugaban hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa cikin wata sanarwa cewa da aka fitar cewa suna sanar da mutum 9 waɗanda suka kamu da cutar zuwa yanzu.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin, inda za mu so mu ji ra'ayoyinku akan ranar tunawa da juyin mulkin farko da aka yi a Najeriya, da kuma jinjinawa sojojin ƙasar, wato rana irin ta yau 15 ga watan Janairu. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin ta kuma bada umarni da ma injiniya Mobab. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.